وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka ɗan uwana musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki, ma'abocin cancantar godiya a koyaushe kuma a ko'ina. Lahul hamdu fil ula wal akhira. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. daga cikin ni'imominsa ya ba mu dama mun hadu tare da ku a wannan daki nasa mai albarka, masallacin Juma'a, wanda ƙungiyar Kado Estate Muslim Forum ke gudanarwa, wanda kuma su suka shirya wannan taro na muhadara domin mu amfanar da kawunanmu ta hanyar nasiha. Allah ya yi musu sakayya ta alkhairi, Allah kuma ya sanya albarka a cikin wannan taro namu da abin da za mu faɗa, da kuma sa abin da za mu tashi da shi ya zama mai amfani ne gare mu a duniya da lahira. Yau 12 ne ga watan Sha'ban, shekara ta 1447 ta hijirar ma'aikin Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wadda kuma ta dace da 31 ga watan 1 shekara ta 2026 miladiya. An zaɓa mana take mai muhimmanci wanda shine magana akan yalwatar rahamar Allah, da har ta sa za mu iya cewa kada ku yanke ƙauna daga rahamar Allah. Wannan take na ji daɗinsa ta fuskoki guda biyu. Fuska ta farko ita ce take ne da ba ƙirƙirar tunanin ɗan adam ba, take ne da aka ciro shi daga ayar Allah. Allah maɗaukakin sarki shi ya ce, la taqnatu min rahmatillah, kada ku yanke ƙauna, ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah. Sannan ta fuska ta biyu, na ji daɗin wannan take saboda wannan take zai samar da rarrashin zuciya da kuma jin daɗin rai ta hanyar jin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da waɗanda annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani, wanda zai kwantar mana da hankali bayan abubuwan da muka sani kuma muka ji a kan ɓangaren azabar Allah. Kuma wannan ya dace ne da bayan mun kammala wasu muhadarori guda biyu tagwaye waɗanda muka ɗauke su domin murazanar da kawunanmu da duk waɗanda za su iya sauraro a kan abin da ke fuskantar mu na firgicin mutuwa da rayuwar barzahu da kuma tashin kiyama. Mun gabatar da waɗannan tagwayen muhadarori ne a garin Jos. Bayan da aka gabatar da waɗannan muhadarori, mutane da yawa sun yi ta bayyana girgizarsu da kuma tsoratarsu, amma suka ce ba a gaya musu abin da zai kwantar musu da hankali ba bayan tashin hankalin. Akwai wani ma bawan Allah da ya kira ni, ba zan manta ba, ya ce shi gaskiya ba zai sake sauraron karatuna ba. Ya ce duk karatunka daga abun tsoro sai maganar mutuwa, sai maganar kabari, sai tashin kiyama, sai shiga wuta, sai jahannama. ce kai ba a samu rahama a wurin ka nace baka zo ta fanta baka biyo ta inda rahamar ta zo bane shi sakon alqur'ani haka yake yau idan ka ji ana wuta sai ka dauka har da kai gobe kuma idan ka ji ana aljanna sai ka dauka har da kai kuma haka ake so mumini ya zama ka zama zujanahain kana da fuka-fukai guda biyu fuffuke na farko na ɗaya gefen yana razanar da kai domin ya sa ka riƙa jin tsoron kar kai laifi ɗaya ɓangaren kuma fuffuken yana ƙara kwaɗaitar da kai akan samun rahama domin ya sa ka ƙara ƙaimi cikin aikin alkhairi to kuma dama aljanna yadda ake samunta da kuma tsira daga azabar Allah shi ne a guje wa laifuffuka a kuma aikata ayyuka na ƙwarai to idan kullum muna faɗan abubuwa na jin daɗi da rahama da sauƙi to wannan yana sa mutane su yi ittikal shi ne ya zama mutane za su yi sakaci su ɗauka Allah maɗaukakin sarki a cikin siffofinsa babu siffofin tsanani kuma a cikin siffofinsa tabbas akwai cewa shi ne shadidul iqab to a ɗaya ɓangaren kuma daga cikin siffofinsa na rahama saboda kar ya sa mutane su ɗauka banda su a ciki to sai Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah innahu la ya'asu min rauhillah illa alqawmul kafirun to wannan karatu gaba ɗayansa sauki ne Allah ya sa za mu amfana da wannan saukin wannan take an ciro shi ne daga aya ta 53 a cikin suratul zumar Allah madaukakin sarki ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah madaukakin sarki ya ce kace ya ku wadanda kuka wuce gona da iri akan kawunan ku wajen aikata ayyuka na asha da laifuffuka masu yawan da suka shanye kanku la taqnatu min rahmatillah duk da yawan laifuffukanku da duk da tarin zunubanku kar ku ɗebe kauna kar ku yanke tsammani daga samun rahmar Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a haqiqa Allah yana gafarta zunubai gaba ɗayan su innahu huwal ghafurur rahim haqiqa Allah shine mai gafara kuma mai jin kai wannan aya ta fayyace komi ta kira waɗanda suka aikata laifuffuka laifuffukan da har suka zarce inda ya kamata a ce mai laifi zai tsaya shine al-israfu fil ism sannan ayar ta ce kar a yanke tsammani daga rahamar Allah sannan ayar ta dada tabbatarwa da mutane cewa haƙiƙa Allah mai gafara ne kuma mai jin kai domin yana gafarta komi daga cikin laifuffuka idan aka tuba malaman tafsiri karkashin wannan aya sun nakalto riwaya daga Ali ibn Abi Talib sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da kuma Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma cewa sun ce hadhihi al-ayatu arja ayatin fi kitabillah wannan ayar ita ce ayar da tafi kowace aya dadi da sanya wa mutum tsammani mai kyau a cikin littafin Allah Abdullah ibn Abbas Allah ya kare yarda gare shi shi kuma ya ce ayar da tafi kowace dadi a cikin alqur'ani da kuma sa tsammani ita ce ayar cikin suratul ra'd wa inna rabbaka la dhu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim haqiqa ubangijinka ma'abocin gafara ne ga mutane duk da laifuffukansu shi ya ce ita ce tafi al-imamu shaukani a tafsirinsa sai ya ce a'a maganar su Ali ibn Abi Talib tafi sama da maganar Abdullah ibn Abbas wannan ayar tamu tala taqnatu min rahmatillah tafi kowace aya dadin rarrashi a cikin alqur'ani sama da kowace domin a cikin waccan ayar ba rahama Allah ya faɗa ba gafara ya faɗa wa inna rabbaka la dhu maghfiratin lin-nas rahamar Allah kuma ita aka fi bukata sama da gafara. In aka maka gafara ba a maka rahama ba ba za ka je aljanna ba. Don Allah yana iya cewa kai laifi eh to na yafe maka amma ka zauna ba aljanna kai ne ba za ka shiga wuta ba. Rahama kuma ita ce za ta sa ka samu aljanna. Don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wanda zai shiga aljanna da aikin sa. Aka ce har da kai yace har da ni sai dai da rahamar Allah. Baka rahama ce kadai za ta kai mutum aljanna. Ita kuma gafara da Allah ya faɗa a cikin waccan ayar ya faɗe ta a cikin wannan ma. Ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Ya ce kuma sai ya ƙara da rahama innahu huwal ghafurur rahim. Ya ce sannan kuma a cikin wannan ayar yadda Allah ya yi magana da mutane ya bambanta da yadda ya saba magana da masu laifi. Allah sai da ya aika saƙo ya ce kul a gaya musu ba shi ya faɗa kai tsaye ba. Ya ce a sanar da su. Kuma ya ce ya ibadi ya ku bayina. Yana magana a kan masu laifi ne amma sai ce da su ya ku bayina. Ashe duk laifinsu bai sa Allah ya daina kiransu bayinsa ba. Sannan Allah yana da damar ya ce ya ibadi. Kamar yadda ya ce ya ibadi fattakun sai ya ce ya ibadi ya ku bayina. Ashe har yanzu sunansa ne duk da su masu laifi ne. Sannan da Allah ya zo sai ya ce allazina asrafu waɗanda kuka zarce iyaka ala anfusihim kuma akan kanku kuka yi. Yace inda Allah ya ga dama zai ce allazina aznabu waɗanda suka yi zunubi don cewa inna la yaghfiru dhunuba. Haka da zai ce allazina aznabu waɗanda suka yi zunubi to amma sai ya ce asrafu waɗanda suka yi zunubi plus kenan. Zunubin tun suna iya kirgawa har ya wuce kidaya. Tun suna iya hop har sun daina hop shine asrafu. Sannan da Allah ya zo gaba sai bai ce musu zan gafarta muku ba. Kuma bai ce musu ku daina zunubin ba. Sai da ya ce musu kar ku ɗauka ba zan yafe muku ba. Sai ce la taqnatu min rahmatillah. Aida da ya ce ya ku masu laifi ta sai ce ku daina laifin tukunna. Amma tun kafin ya yi magana a kan ku daina laifin a wata ayar can gaba sai da ya ce kada ku ɗauka cewa ba zan yafe muku ba. Kada ku ɗauka rahama ta banda ku a ciki. Shine la taqnatu min rahmatillah. Sannan sai Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunub. Allah yana gafarta zunubai. Imam Shawkani ya ce in Allah ya ga dama yana cewa inna Allah yaghfiru dhunub sai ya shiru. Domin al-alif wal-lamu anan ta yi istighraqin kowane irin laifi. Don haka Allah yana gafarta laifuka da sai ya shiru. Sai Allah ya ƙara da jami'a sai Allah ya ce ɗaukacinsu. Ka cokan ɗinsu in kana tunanin inna la yaghfiru dhunuba ka ce ka amma hada kaza sai Allah ya ce jami'a dukkan laifukan duniya ba wanda Allah baya yafewa. Sannan bayan Allah ya gama sai ya cika ayar da abinda zai dada tabbatar maka da cewa Allah zai cika wannan alkawarin yace innahu huwal ghafurur rahim. Hakika Allah shine mai gafara kuma shine mai jin kai. Don haka inna Allah huwa innahu huwal ghafur shine inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Sannan ce ar-rahim shi kuma la taqnatu min rahmatillah. Kaga ayar an sake summarin ta a ƙarshe kenan. Wannan aya hakika ta cancanta ta zama ayar da tafi kowace aya albishir ga mu'mini. Wannan ya tabbata ne saboda Allah madaukakin sarki ya ce kar mu ɗebe tsammani daga rahamarsa. Shi menene rahamar Allah? Rahamar Allah ita ce jin kai da tausayi. Allah madaukakin sarki ya sanya tausayi wata siffarsa ce lazima wadda take azaliya tana tare da shi tun da kuma ba za ta gushe tare da shi ba har gobe. Kuma har a je filin kiyama Allah ba zai cire kansa daga siffarsa ta mai rahama ba. Ya tabbata cikin ayar Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce kulli man ma fi samawati wal ardi kullillah kataba ala nafsihi ar-rahma la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Allah ya ce kace da su wake da mulkin sammai da ƙasa. Kace Allah ne kataba ala nafsihi ar-rahma shine wannan da ya rubuta akan kansa, ya wajabta wa kansa, ya dora wa kansa ba tare da an sa shi ba, zai yi rahama, zai yi jin kai. Wannan rahamar Allah yaya yawanta yake? Wannan rahamar Allah ta fi ƙarfin yawan bil adama, ta fi ƙarfin yawan dabbobi, ta fi ƙarfin yawan mala’iku da aljannu, ta fi ƙarfin yawan laifuffukan da mutane suke aikatawa, ta fi ƙarfin dukkan abin da ka sani da ma abin da ba ka sani ba. Saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa rahmati wasi'at kulla shay, rahamata ta game dukkan komi, babu abin da babu rahamar Allah a cikinsa. Sannan Allah ya ce, inna rabbaka wasi'ul maghfira, hakika ubangijinka gafararsa mai yalwa ce, wadatacciya ce, za ta iya haɗe kowa ya samu. Daga cikin rahamar Allah ne wannan rayuwar tamu ta yanzu, rahamar Allah ce ta sa Allah ya ga dama ya ce mu zo mu ɗana wannan rayuwar. Daga cikin rahamar Allah ne ya ba mu sauƙin yadda rayuwar za ta faru, baya cikin abubuwan da muke nema, kyauta ake ba mu shi. Duk abin da rayuwa ba za ta yi ba sai da shi, Allah sai ya sa da rahamarsa ta zama tafi komi sauƙi. Abin da ka fi bukata sama da komi a duniya shi ne iska, oxygen da kake ja, shi ne mafi ƙarancin abin da idan ka rasa za ka yi saurin mutuwa. Sai Allah ya sa ta zama tafi komi yalwata a duniya, ta wuce har inda bil'adama baya raye akwai ta. Sannan Allah ya sa ba kai bil'adama ba, idan kana tafiya a cikin rahamar Allah kake tafiya. Allah ya ce ba ma kai kanka ba, awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Allah ya ce ba za su dubi tsuntsaye ba da suke tafiya a sama, idan suka yi sahu-sahu suna tafiyan nan, sai kaga sun kame fuka-fukansu sun dena wannan motsin wanda zaka ce da shi suke iyo a sama, da suka tsaya me yasa ba su fado ba? Ma yumsikuhunna illa ar-rahman, rahamar Allah ce ta rike su. Kana tsammani Allah zai tuna da tsuntsu ya manta da kai dan adam? Waka rahamar Allah ta game dukkan halittunsa. Don haka tunda Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah, albishirunku bayin Allah, ubangijinmu madaukakin sarki ya ce annabinsa ya gaya mana, ya ce nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, kalabarta wa bayina cewa ni din dai ni ne mai gafara mai jin kai. A cikin wannan aya akwai abin da zai kwantar da hankalinka ya nitsar da zuciyarka akan samun rahamar Allah, mataki 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 har guda bakwai. Allah da ya tashi ba da labarin bai bayar da kansa ba, sai ya aike ce a gaya maka. Nabbi ya ce a baka labari, duk abin da aka yi aike a gaya maka ai ya fi muhimmanci akan abin da za a gaya maka kai tsaye. Kuma da Allah ya tashi yi din, sai Allah ya aiko wanda zai gaya maka din, shi ne wanda saƙonsa ya fi na kowa gaskiya, kuma ya fi ka kai matsayi aka ce ya zo ya gaya maka. Galibi in za a yi maka aiki, za a aiko wanda yake ƙasa da kai ne ya zo ya kawo maka, sai aka aiko wanda yake sama da kai. Wanda Allah ya ce ya gaya maka shi ne Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ce nabbi ibadi ka ba da labari wa bayina. Fuska ta uku ita ce Allah ya ce ibadi, ya ce a ga muku ku bayinsa ne, kuma sai ya jingina ku gare shi. Sannan Allah ya ce anni, in za ka gaya musu ta hanyar anna, anna kuma tana tabbatar da taukidi ne, lallai ni. Sai Allah ya sake ce anal ghafurur rahim, ni ne dai. In Allah ya ga dama yana ce nabbi ibadi anni ghafurur rahim, sai ya ce ana. Sai Allah ya ce ni din dai ne, kar ka ɗauka wani ne. Ni kuma in na faɗa tabbas ne, in wani ne ya faɗa yana iya canzawa, ni kuma tunda na faɗa tabbas ne. Sannan Allah ya ce al-ghafur, sunana ne mai gafara, ba sifa bace kadai. bai ce anni zu maghfiratin ba, sai ce ni sunana mai gafara dama. Kamar yadda mutum ba zai iya cire sunansa daga jikinsa ba, haka ba za ka iya cire gafara daga tattare da Ubangiji ba. Haka kuma sai ce Rahim, kuma ni ne mai rahama. Saboda idan aka yi maka gafara ba a yi maka rahama ba, ba a cika ba, sai Allah ya ce ni din dai ni ne mai gafara kuma ni ne mai jinkai. Matakai bakwai Allah ya madaukakin sarki ya dora wannan aya akai don ya nuna mana la taqnatu min rahmatillah, kar ku yanke tsammani daga rahamar Allah. Sannan Allah ya sake mana albishir, nace wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma annahu man 'amila minkum su'an bi jahala thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Allah ce idan masu imani suka zo gare ka sun yi imani da ayoyinmu, Allah madaukakin sarki yace ka ce musu assalamu alaikum, wannan sako ne daga Allah a gaya wa dukkan masu imani cewa Allah ya ce yana gaishe su, shine faqul salamun alaikum. A kuma gaya muku albishir cewa kataba rabbukum ala nafsihi rahma, ubangijinku ya rubuta wa kansa, ya dora wa kansa rahama. Ga yadda rahamar tasa take, annahu man amila minkum su'an bi jahala, duk wanda ya aikata laifi daga cikin ku ta hanyar jahilci, ai kowane dan adam da ya laifi dama jahilci ne, summa taba min ba'dihi wa aslah, bayan laifin sa sai ya tuba ya gyara, fa annahu ghafurur rahim, to a gaya musu cewa lalle ubangijinka shine mai gafara kuma shine mai jinkai. Ya tabbata a cikin Al-Qur'ani inda Allah zai nuna maka muhimmancin wannan rahama da Allah ya ce kar a yanke kauna daga gare ta, Allah ya dinga maimaita cewa yana da rahama, ya rinka nana ta cewa yana da rahama. Ya yi ta faɗa a cikin Al-Qur'ani ta fuskar ya kira sunan kansa mai rahama, ko kuma ya ambaci siffarsa ta rahama, ko kuma ta dukkan yanda ake sarrafa zance na larabci, don Allah ya nuna maka wannan rahamar cewa karka yanke kauna daga gare ta, sai da Allah ya maimaita haka a cikin Al-Qur'ani sau 268. A wani wurin Allah ya kira kansa da shi ma ya fara bude Al-Qur'ani, bismillahir rahmanir rahim. Ai sunayen Allah suna da yawa, amma sai Allah ya zabi guda uku kadai a wannan ayar, saboda kana bude Qur'ani ka sani ba fa ka bude abin da zai rikita maka kwakwalwa bane, ka bude abin da zai maka bishara ne cewa kar ka tsammani ubangijin da ya saukar da wannan Qur'ani azabar sa ita ce a gaba, a rahamar sa ita ce farko, don haka da sunan Allah mai rahama mai jinkai. Wani wuri Allah madaukakin sarki ya kawo rahamar talafazin aiki fi'ili kenan, wancan ya zo a noun ya zo kuma a verb. Qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana, da wani wuri kuma ya zo Allah madaukakin sarki ce rahama ta sace, wa rabbukal ghafuru dhur rahma, ita rahama ta sace shi ma abocin ta ne. Wani wuri Allah ya jingina rahama zuwa ga reshi a matsayinsa na rabbu, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, wani wuri ya jingina rahama gare shi a matsayinsa na Allahu, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, wani wuri Allah ya jingina ta gare shi shi da kansa a dhamirul mutakallim, yace wa rahmati wasi'at kulla shay, wani wuri Allah ya jingina ta ka dhamiril ghaib yace wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, duk ta fuskar da Allah zai nuna maka rahaman nan da gaske kar ka yanke tsammani daga samun ta, sai da Allah ya nuna maka a cikin Al-Qur'ani. Kuma Allah madaukakin sarki don kar ka yanke tsammani daga rahamar sa, sai Allah ya nuna a cikin Al-Qur'ani cewa a hannunsa yake rike da rahama bai bayar da ita akan kowa ya wakilce shi wajen rike ta ko raba ta ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min ba'di duk abin da Allah ya bude na rahamar sa da saukin sa ga wani to babu wani mahaluki kuma da ya isa ya rike ya hana ta isa duk abinda kuma Allah ya rike ba wanda ya isa ya isar da shi don haka a hannunsa shi kadai ne rahama take shi yasa kuma daga cikin rahamar sa yasa bai dora wa mutane wani daban da zai rinka ba su ba sai zama tunda ya halice su ya tsaya akan al'amarin su da kansa kullu yawmin huwa fi sha'an kullum yana cikin sha'anin kula da su idan zai yi aikin wani abu ko na manzanci yana iya sa mala'iku su zo su aiwatar amma maganar rike bayi wannan baya sa kowa yayi shi da kansa ne yake rike bayin sa kuma shi yake auna abin da zai ba su su ma mala'iku sai an aika su ne a ce ku kaiwa wani abu kaza basu san da Allah ya taskace wa wani abu kaza ba su ma gani kawai suke yi sai dai su zarkar da abin da Allah madaukakin sarki ya sa su shi yasa Allah yake kul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura Allah yake kace da su da a ce ku bil adama ku ne kuke rike da taskokin arziki na ubangiji da ciyar da bayi da a hannunku yake wallahi da kun rike kun hana wasu da sai mutun ya zabi wanda suke son sai ya ba su ya hana ƴan adawansa amma ubangiji madaukakin sarki yana da ƴan adawa fa inna allaha aduwwul lil kafirin man kana aduwwan lillahi amma duk da haka wa huwa yarzuquhum wa yut'imuhum yana azurta su kuma yana ba su saboda rahamarsa shi ta hade kowa ya ci arzikinsa da wanda yake so da wanda baya so duka zai ba su ba halin Allah bane saboda baya son ka sai ya hana ka a rahamarsa ta hade ta yadda ko baya son ka zaka ci arzikinsa Allah madaukakin sarki yana da rahama ga dan adam kala kala amma mafi girman rahamar Allah ita ce da Allah ya bamu alqur'ani ya bamu addinin musulunci ya kuma bamu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine mafi girman rahama da Allah yake yi shi yasa Allah yake kar mu dai bai tsammani tunda ma muka shiga karkashin waɗannan ni'imomi mafi girma Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kansa rahamar Allah ce ga talikai wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin jin kai ga talikai yasa muka aiko ka sannan Allah madaukakin sarki yasa rahama ta biyu ita ce rahamar alqur'ani arrahmanu 'allama alqur'an sannan kuma Allah yake wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik Allah yake kai kanka baka yi tsammani da wai kai za a baka littafin alqur'ani ba amma rahamar Allah ta sa an baka qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un rahamar Allah kuma anan ita ce rahamar musulunci da shiryar da ku zuwa ga alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka rahamar Allah wanda tafi kowace ita ce rahamar da yiwa mu'minai to wannan rahamar kuma dukkan mu muna cin gajiyar ta kai mu'mini ne ka yarda da Allah ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yarda da alqur'ani mafi girman rahama kenan waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya baka kuma ka karba don haka karka yanke tsammani daga rahamar Allah tun a nan duniya kake cin gajiyar waɗannan rahama bayan mafi yawan duniya wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawan mutanen duniya ba sa cin gajiyar wannan rahama kai Allah ya baka zaka karka yanke tsammani daga rahamar Allah a lahira tunda kace wannan a duniya waɗannan kaɗan ne daga cikin ayoyin alqur'ani da suke nuna yalwar da kuma fadin rahamar Allah hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da yawa akan wannan. Hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari da Muslim daga Abu Hurairah, ta Allah ya kare yarda gare shi. Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lamma qada Allahu al-khalqa kataba kitaban fa huwa 'indahu fawqa 'arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lokacin da Allah ya gama halitta, Allah ya halicci abubuwan da ka sani guda biyar, ya halicci duniyar mala'iku, ya halicci duniyar aljannu, Allah ya halicci duniyar sandararrun abubuwa, al'arshi, sama, ƙasa, bishiyoyi, duwatsu, sannan Allah ya halicci duniyar dabbobi, alhayawanat, sai kuma Allah ya zo ya halicci bil adama. Waɗannan halittu waɗanda kai ka sani kenan, wa yakhluqu ma la ta'lamun, abinda kuma kai baka sani ba Allah yana halitta. A cikin waɗannan halittun gaba ɗaya bayan Allah ya gama halitta da kuma zai gudanar da halittar, yanzu ya rike su da kansa, to sai Allah ya rubuta wata takarda, sai ya ajiye a wurinsa akan al'arshinsa, a saman al'arshinsa ya rubuta rahmati sabaqat ghadabi, rahmata ta rigayi fushina. Kai ka ce kamar kai ne, walillahi almasalul a'la, kamar kai ne a cikin office ɗinka, saboda ya rinka tuna maka da cewa za ka yi adalci wa kowa. Shi ka sa inda kai za ka kalla mutane kuma su zo za su ganka a office ɗinka, sai ka rubuta cewa ka yi adalci wa kowa with no discrimination. Misali, to duk wanda ya shigo in ka ɗaga kai ka duba, sai ka ga talaka ya zo za ka saurare shi, sai ga mace ta zo za ka saurare ta, kai ƙarami ya zo za ka saurare shi, malami ya zo, basarake ya zo, kowa za ka bashi haƙƙinsa. Wannan abun kamar kana tunawa ne da cewa wannan fa shi ne emblem ɗin da a kansa za ka rayu. To shi Ubangiji Maɗaukakin Sarki ba abun kwatantawa ba ne da bayinsa, ya rubuta ya ce indahu a wurinsa, fauka arshihi, a saman al'arshinsa, sai ya rubuta wannan bayan ya gama halitta, sai ce rahmata ta rigayi fushina. Don haka wannan ya sa rahmar Allah a shi yalwatarta da kuma faɗinta ya kai yadda Allah tun bayan gama halitta ya rubuta, ta yaya za ka ɗebe tsammani daga rahmar Allah. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi ɗan Abdan Mas'ud, Allah ya ƙara yarda gare shi, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce domin fassara wannan aya ta karku ɗebe tsammani daga rahmar Allah idan kun aikata laifuffuka, sai ce lallahu afrahu bi taubati abdihi min rajulin nazala manzilan wa bihi mahlaka wa ma'ahu rahilatu. Ya ce tausayin Allah da rahmarsa ta kai yadda Allah Maɗaukakin Sarki yana farin ciki da murna ga bawan da ya yi laifi sai ya zo ya tuba, sama da bawan da yake tafiya a cikin kungurmin daji, kuma dajin da a cikinsa akwai abubuwan halaka, sai ya zama yana riƙe da abincinsa da ɗan abin shansa a kan abin hawarsa, kawai sai ya ɓata masa, kamar ya ɗan tsaya ne don ya huta ko don ya je ya kama ruwa, kafin ya dawo sai zai samu ba abin hawan, ya tafi da abin shansa da komi nasa. A jikin wannan ka kwatanta, akwai abincinsa, akwai abin shansa, akwai guzurinsa, akwai wacece, kamar kai ne a ce wayar ma tana jikin wancan ne, da ɗan makaminsa ko ‘yar wukarsa, ta yanda in ya ga dabba ko ba komi, don haka wannan dabbar ta tafi da shi. Sai mutumin nan ya zauna ya fidda tsammani, yana zaman la haula wala quwwata illa billah, yace kawai kamar ya daga idonsa kawai sai ya ga dabbar ta dawo da kanta, kenan bai je ya sha wahalan neman ta ba. Bayan ya fidda rai cewa shi kan yanzu yana jiran mutuwa ta zo ne, sai ya ga wannan dabbar ta zo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsananin farin ciki ya sa mutumin nan ya rikice, yana tashi da ya kama dabbar, sai yace ya Allah bawa na ni Ubangijinka. Yace to farin cikin da ya sa wannan mutum har ya wannan kwafsawar, bai kai farin cikin Ubangiji ba idan ka tuba kana ce Allah ka yafe mu. Ya zaka fidda tsammani daga rahamar Allah akan laifinka ba zaka tuba ba. Hadisi ya tabbata cikin Sahihu Muslim daga Abdullahi daga Umar dan Khattab Allah ya kare yarda gare shi. Yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan an je yaki an tara fursunonin yaki sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yazo domin yayi inspecting din waɗanda aka kamo daga cikin fursunonin yaki. Yana zuwa sai ga an ajiye manya a gefe an ajiye yara a gefe, sai ga wata mata kamar mai shayarwa ce ga ɗanta kuma a gefe. Duk hankalinta an kama ta a matsayin captive na yaki, amma ita yanzu duk wannan ba shi ne, tana ta dubawa tana ta tsinkaya ta ina ɗanta yake, saboda ka san ana cikin tashi hankali na yaki ta yiwu ɗan yana wani guri sai aka ɗauke shi. Haka duk an tara mutane tana ta duba ɗanta ne, ba tana batun maganar ƴanci ko kashe ta za a yi ko baka ba. Can sai ta ga ɗanta sai ta ruga a guje a cikin mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganinta, tana zuwa sai ta kamo ɗanta ta rungume shi kawai sai ta fara bashi mama a gaban mutane, saboda kaga ta daɗe da rabuwa da shi kenan. Yanzu tana tunanin wanda yaro yayin shiga tunda ta gan shi da rai sai ta fara bashi mama. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane, atarauna hadhihi almar'ata tarihatan waladaha fi an-nar, ci kuna gani yanzu wannan matar yadda take son ɗantan nan zai yi wa a ce tana ji tana ganin wuta ta ɗauka ta jefa shi? Sai sahabbai suka ce, la wallahi wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu, matukar tana da hankalinta kuma za ta iya ba yadda za a yi ta jefa ɗanta a cikin wuta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladi, ya ce wallahi Allah ya fi tausayin bawansa sama da yadda wannan matar take tausayin ɗanta. Duk wanda kaga Allah ya sa shi a wuta, to tura ta kai bango ne, ba wani solution sai dai a sa shi a wutar kafin Allah ya sa mutum a wuta. Amma in akwai mafita da za ta sa kar Allah ya sa mutum a wuta, wallahi ba zai sa shi ba, tunda tausayinsa ya fi yawa sama da tausayin uwa akan ɗanta, ba wai akan ta masa bulala ko wani ya masa ba, ta jefa shi a wuta. To ba yadda za a yi Allah ya jefa bawansa a cikin wuta sai idan bawan ya kai yadda dole sai da wutar kadai za a kona wannan laifin. In akwai abin da Allah zai iya wanke laifin da shi, to Allah zai wanke masa ba sai ya sa shi a wuta ba. A cikin Sahihu Muslim hadisi ya tabbata daga Abu Huraira Allah ya kare yarda gare shi, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, inna lillahi mi'ata rahma, Allah da ya halici ko da ya sanya tausayi sai ya sanya shi har guda ɗari ne, ko mataki guda ɗari na jin kai da tausayi. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal ba'aim, sai Allah ya ɗauko ƙwaya ɗaya daga cikin ɗarin nan sai ya raba wa halittun duniya da mutane dukkanmu duniya. In kaga kana jin tausayin wani saboda babanka ne ko saboda ɗanka ne ko saboda ɗan uwanka ko saboda abokinka ko saboda ɗan ƙasarku ko saboda humanity, ka kai hadda rahamar da take wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, irin tausayin da kake wa matarka take maka, ka fita daga cikin mutane ka je cikin aljannu yanda suke a tsakankanin su, ka je cikin dabbobi yanda suke a tsakanin su, ka je cikin kwari, ka je cikin dukkan halittun duniya wanda wani ke iya jin tausayin wani, dukkan su suna cikin 1% ne. Sai Allah ya rike sauran 99%, sai rike a hannunsa bai shigo da shi duniya ba, ya ajiye shi sai ranar kiyama ya raba wa mu'minai gaba daya. Waye ba zai yi tsammani zai samu ba? La taqnatu min rahmatillah, kar ku yanke tsammani daga rahmar Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a cikin hadisin Bukhari daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare yarda gare shi da babansa yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah yudnil mu'mina fa yad'u alaihi kanafahu wa yasturu a ranar kiyama idan Allah ya tashi yin hisabi da hukunci Allah zai yi magana da kowa amma yadda Allah zai yi wa bayinsa mu'minai koda masu laifi ne shine Allah zai sa labule ta yadda wani ba zai ji yadda Allah zai tattauna da shi ba saboda Allah yana so ya rufa masa asiri ne don haka duk abin da kai wa ubangiji tsakanin kai da shi ne wani ba ma zai sani ba idan ka shiga cikin wadanda Allah zai musu wannan rahama idan Allah ya zo sai ya ce da shi ka tuna da laifi kaza sai ce eh na tuna kai sai ce eh nayi laifi kaza fa kai eh nayi ka tuna eh na tuna duk abin da Allah ya gaya masa sai ya tuna kuma sai ya amsa sai ce na amsa laifi na ya ubangiji kuma ba wanda yake ji daga shi sai ubangijin sa an sa labule an hana kowa ya ji sai Allah ya ce da shi satartuha alayka fid dunya ka san wannan abun da mutane ba su san kana yi ba ko eh ba su sani ba ka san na rufa maka asiri ko ka san in ina so a sani za a sani yace eh sai ce to yadda na rufa maka asiri a duniya ba a sani ba wa ana azfiru halakal yau a yau kuma zan yafe maka kuma zan rufa maka asiri fa yu'ta kitabu hasanatihi sai Allah ce ku kawo littafin sa na masu kyau din na waɗannan sai Allah ce a zubar da su masu laifukan nan sai Allah ce ku mika masa ciye huce kawai wa ammal kufaru wal munafiqun amma kafirai da munafikai idan Allah ya tashi musu tonon asiri yace fa yaqulu al ashhadu haula alladhina kadhabu ala rabbihim ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya su kan sai Allah ya sa a tara mutane duk sai a gaya musu shine yawma tublas sara'ir sai Allah ya faccaka asirin su amma kai mumini da yardar Allah Allah zai rufa maka asiri yanda ya rufa maka a duniya haka Allah zai rufa maka saboda rahmar Allah la takana kun min rahmatillah Allah ka rufa mana asiri hadisi na shidda shine hadisin da Imam Ahmad a cikin Musnad ya ruwaito al-Nasa'i a cikin Sunan da Ibn Majah a cikin Sunan wanda kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri Albani ya inganta shi yace idan mu'minai suka tsallake wuta suka tafi aljanna ba an ce su shiga ba sun zo za su shiga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da rantsa yace fa wallazi nafsi biyadihi na rantsa da wanda raina yake hannunsa ma mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqqi yakunu lakum fid dunya bi ashadda min mujadalati al mu'minina li rabbihim yace za a tsaya mu'minai za su taru gaba ɗayan su bayan an shiga aljanna an shiga wuta sai su taru sai su gaba su ga ƴan uwansu da abokan hulɗar su a nan duniya ba sauran musulmi sai su manta da batun shiga aljannar su sai su ce sai su tsaya suna nema suna godo suna yawan janzance a gaban ubangiji suna ce su sai an nuna musu abokan su Allah ne zai ba su wannan damar saboda rahamar sa amma da din ya mantar da su abokan su da wanda suka yi hulɗa a duniya na addini sai Allah ya sa sai su tuno sai kuma ya sa musu wannan rahamar sai ya sa musu tausayin su a ran su sai su rika jin tausayin ƴan uwan su mujadala fa za su ubangiji yana faɗa suna ta maimaitawa ya ubangiji mu ba mu ga abokan mu ba fa mu ba mu ga su wane ba ba mu ga su wane ba ka ba mu aljanna kuma mu muna so mu zauna tare da ƴan uwan mu ba mu ga su ba ina suke an fahimta udkhilun nar Allah ya sa su a wuta ne waɗancan sai ya kuluna rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana ya Allah akwai ƴan uwan mu fa da muna tare da su a masallaci muna sallah wa yasumuna ma'ana idan ramadan ya zo tare mu ce azumi da su wa yahujjuna ma'ana sun yi aikin hajji tare da mu wa yujahiduna ma'ana suna jihadi tare da mu fa adkhaltahumun nar kai kuma ka sa su a wuta mu ka sa mu a aljanna sai ubangiji madaukakin sarki yace shikenan me kuke so Allah ka bamu ceton su sai Allah ya ce ku je an ba ku ku je duk wanda kuka gane shi a cikin mutanen ku ciro shi wallahi haka Allah zai mu'minai rahamar sa albarkacin waɗannan su ma sauran za su kosana su samu sai su je cikin wuta sai su fara nunawa a ɗebo musu duk mu'minin da laifin sa bai yi tsanani ba kuma har yana yin sallar da aka fara yana yin azumin yana yin wane ne to wuta ba za ta cinye shi gaba ɗaya har ta rufe shi a daina ganin shi ba sai dai wani ya zama ya taka saman wuta ne ta zo kan iya bakin idan sabu wani zuwa wane ne wani zuwa wane ne sai su rinka hango su sai ga wannan sai ai ta ciro su gaba ɗaya sai su kai su aljanna rahmar Allah ce ta sa wannan sai su dawo sai su cewa Allah akwai saura fa mu ba mu ga suwa ne ba ba gan su ba sai Allah ya ce to ku je ku ciro duk wanda kuka ga koda imanin sa ya zama daidai gurgudon wato shatin kwabo ne na dinari imanin sa in bai wuce wannan ba saboda gurgudon yawan imanin ka gurgudon yawan yanda wuta za ta iya ci ba don haka idan imanin bai wuce dan wannan wurin ba ma to za a rage dan wurin da ya rage sai su hango su da wannan hasken da Allah bai haska su ba yanzu da yake an dawo don su ne sai Allah ya haska su sai a gano sai a ciro su duka haka za su yi ta dawowa to ai ni ma ban ga wani ba a sake dawowa ai ni ma ban ga wani ba a sake dawowa har sai ya zama wanda imanin sa bai wuce kwayan zarra ba sai Allah ya sa dukkan su sai sun ciro su sai Allah ya tambaye su kun gama su ce mun gama akwai wani da za ku tuna su ce ba za mu tuna ba amma wallahi saboda fadin rahmar ubangiji sai an gama wannan yan aljanna sun koma sai Allah ya yi wa kansa kirari ya ce shafa'atil mala'ika na ba mala'iku alfarma sun ceci mutane wa shafa'atil anbiya na ba da alfarma wa annabawa sun gama nasu wa shafa'al mu'minun na ba mu'minai sun gama nasu kaf sai Allah ya ce wa baqiya arhamur rahimin sura na wani kaina ala fa yaqbidu qabdatan minan nar sai Allah ya damka daga cikin wuta qabdataini ko sau daya ko sau biyu kamar yadda riwaya ta zo nasa lam ya'malu lillahi khairan qattu mutanen da ba su taba yin aikin alheri ko kwaya daya ba waɗanda Allah ya ga dama in dai akwai imani ko misala zarratin ne sune waɗanda mu'minai ba su taba ganin su ba don haka su ba sun dauka arna ne ma saboda haka ba za su yi magana akan su ba sun fadi wanda suke sallah tare sun fadi wanda suke azumi tare har an kare wanda duk imanin sa aka sani sun kare saura waɗanda ba wanda ya san yana da imani sai Allah kadai shine wanda bai taba sujada ko sau daya wa Allah ba bai taba aikin alheri ko daya ba don haka in dai takarda za a duba ba za a samu komai na sa ba sai aikin laifi sai Allah madaukakin sarki ya kwaso su kaf sai Allah ya ce a zo a sanya su a cikin wani ruwa sunan sa ma'ul haya ruwan rayuwa ana sa su a ciki sai su tsiro sai gangan jikin su ya sake dawowa sai sun koma fresh sai Allah madaukakin sarki ya ce da su a sa musu suna a buga musu stamp a jikin wuyansu a sa musu rutaqaullah yan gatan Allah waɗanda Allah ya ce ta baka kawai sai a ruku su sai su shigo aljanna sai yan aljanna su ta ganin su suna haula'i rutaqaur rahman suna ce kaga yan gatan arrahman kaga yan ceton Allah waɗanda duk duniya mutane da annabawa da mala'iku duk ba su san za su shiga ba amma Allah ya kudurta cewa sai ya ba su kuma ko an ki ko sun so ko an so sai sun shiga cikin rahmar Allah kai sai ka dauka tsammani cewa ba za ka samu ba waɗannan mutane in suka shiga za su rinka ce rabbana a'taitana ma lam tu'ti ahadan min al'alamin sun manta da wahalar da suka sha har za su rinka ce Allah ai abinda ka bamu ma baka taba bada irin sa kowa ba wannan shine rahmar Allah. hadisi na bakwai akan za mu tsaya kan hadisi imamu muslim ya ruwaito daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa akwai mutum na karshe cikin waɗanda za su fita a wuta waɗannan bayan duk an gama da su fa Allah ya gama kwashewa ba an kare an gan su ba akwai wani da yake cikin wanda Allah zai ba su amma ba wanda ya sani shine wanda Allah madaukakin sarki zai ce masa kai fita a wutan kawai in Allah ya gada masa kai fita annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai rin kararrafawa wani wuri ya samu yana ta gudu yana so ya samu ya fita saboda an ce ya fita yana ta gudu wani lokaci ya fadi ya kife wani a cikin wutan yake ja yana ta kokari wuta ta take bugo shi tanan fa idza ma jawazaha kawai sai ga ya tsallaka sai ga yanzu ba a cikin wuta yake ba iltafata ilaiha sai ya waiwaya sai ga wuta yanzu yau shine ba a cikin wuta ba sai ya ce tabarakal ladhi najani minki albarkatun Allah sun yawaita shi ya tserar da ni daga ke laqad a'tani Allahu shay'an ma a'tahu ahadan min al-awwalin wal akhirin Allah ya ban abin da bai taba bawa mutanen farko da mutanen karshe ba yana fita a wuta fa ya manta da bala'inta saboda bala'in da ke cikin wuta tunda da ya fita shi in langara ma a bar shi anan ba ya ishi shi to amma sai Allah madaukakin sarki sai ya nuna masa wata bishiya a can gaba bayan kenan ya ga wuta can gaba sai ya ga bishiya shi ya tsaya anan shi ya ishe shi tunda ya fito amma sai a nuna masa wata bishiya ka san dan Adam da kwadayi sai ce ya ubangiji ina roƙonka akai ni bishiyan nan naga akwai ruwa a ciki zan sha ruwan naga akwai inuwa nan wurin ba inuwa ya Allah akai ni dan sha inuwa in sha ruwa sai in zauna wurin ya ishe ni sai Allah ce ya ishe ka ce ya ishe ni sai Allah ce kai alƙawari in ka ne ba ka roƙe ni wani abu ba daga nan ya ishe ka ce ya ishe ni dinka kai alƙawari ya kai dan Adam zai ce nayi alƙawari shikenan jika sai a bashi dama sai ya ji bishiyar sai zauna inuwa ya sha ruwa ya huta ka san dan Adam da kwadayi sai a nuna masa wata bishiya a can tafi wannan sai manta da ya alƙawari sai ce ya Allah ga wata bishiya can in ka mun wannan shikenan ka te ka bani in je can talaca da ba ka ci ya ita ba a Allah ai rahamar ka ne a ƙara mun gaba sai Allah ce kai alƙawari in ka je can ba za ka ƙara ba sai nayi alƙawari in je ba zan saki tambayar ka komai ba wannan hadisi bazan ku dauka tatsuniya ne Imam Muslim ne ya ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ya wuce sai Allah ya ce je ka sai ya je ya zauna ya sha ruwa yayi waye sai hango ta bishiya ashe ita kuma a cikin aljanna take sai hango sai ce ya Allah wajen bishiyar nake so shine last a bani je wannan bishiya da ba ka ce ba ce a ya Allah ni dai rahamarka ni dai Allah a bani in je can ثم يرفع له عند باب الجنه هي احسن من الاوليين sai an nuna masa daidai jikin kofar aljanna ga wata bishiyar sai ya roka ita ce ta uku sai ya ce ya Allah a bani dama sai Allah ya ce can karshe sai Allah ya ce yabna adam alam tu ahidni alla tasalani ghayraha da ba kamun alkawari ba zaka sake tambaya ba eh ya Allah na alkawari amma dai ya ubangiji a taimake ni sai Allah ya ce to je ka wallahi bawon Allah nan fa idza adnahu minha idan Allah ya kawo shi kusa da bishiyan nan fa yasma'u aswata ahli aljanna sai dai yan aljanna suna ta hayaniya a cikin aljanna ana ta bukukuwa ana ta shagali inna ashabal jannati alyawma fi shughulin fakihun sai ji motsin yan aljanna an shagala fa yaqulu sai ce ya rabbi adkhilni ha ya Allah a shigar da ni ciki mana kar tsaya a waje fa yaqulu ya ibn adam ya kai dan adam can sai Allah ya ce da shi ayurdika an utiyaka dunya wa mithlaha ma'aha kaji dai wurin ya cika ai me kake so a baka ya Allah ni dai a bani dai a sama mini wani wuri dai da dai zan shiga ni dai in shiga kawai sai Allah ya ce to kana son kamar kwatankwacin duniya da abinda yake irin ta kamar double din dadin duniya duka a hada a wuri ɗaya ai composing din duk wani dadi da ka taba sani wani ya ji zuwa mutum na karshe da zai ji dadi da duk abin da yake na kasaita ne da ka taba sani a duniya a tara shi a wuri ɗaya sai a ƙara irin sa sai a baka double din duniya kana so wannan mutum in ya ji sai ya ce atastahzi'u bin minni wa anta rabbul alamin ya Allah yau kana zolaya ta ne kai ne rabbul alamin ne kuma yau kake zolaya فضحك ابن مسعود عبد الله بن مسعود yana fadan wannan hadisi sai fashe da dariya sai yace da masu sauraron sa almajirai shi da ya ruwaito wannan hadisi sai yace ba za ku tambaye ni me yasa nayi dariya ba a daidai nan yace ai dariyar sunna ne yace daidai nan gurin haka za dhahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a daidai nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai lokacin da mutumin nan ke cewa Allah wai ni kake wa izgili yau Allah yau ni kake zolaya kai kuma kai ne ubangiji in zaka bani ka ba ni yaushe ni zaka ce wai afan duniya da kwatankwacin ta me nayi ni da ban taba komai ba ni tunda ne na fita a gidai kawai ni dai a dai in dai shiga ciki kawai yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fashe da dariya da ya gaya mana wannan hadisi yace da yi dariya sai sahabbai suka ce mimma tabahu ya rasulullah ce ya ma'aikin Allah me yasa ka dariya da ka fadi daidai nan sai ce min dhahiki rabbil alamin hina qala atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin yace ubangiji madaukakin sarki ne zai yi dariya wa wannan mutum daidai lokacin da zai wannan tambayar zai ce yanzu ni kake zolaya sai ubangiji madaukakin sarki ya masa dariya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya shi yasa shi ma Abdullahi Mas'ud yake dariya mu yanzu shi yasa muke dariya alhamdulillahi rabbil alamin wannan ubangiji na mu taya zamu dai bai tsammani daga rahamar sa don haka ya ɗan uwana ubangijin mu madaukakin sarki ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina waɗanda kuka zarce cikin laifuffukan ku kar ku yanke tsammani daga rahamar Allah wannan aya ku sani asalin ta fa Allah ya saukar da ita ne ma fa akan kafirai ko kuma duka mu'minai ne insha Allah hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas a cikin Bukhari da Muslim cewa waɗansu mushrikai ne suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce mu kafirai ne kuma mun yi kisa mun yi kaza duk laifin da ka sani a duniya mun yi mu yanzu kana ta yin wa'azi mun ji za mu karba amma menene lamunin da zaka bamu akan laifuffukan mu to sai Allah ya saukar da walladina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asaman yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima sai kuma Allah ya kara da wannan ayar ta zama karin tukuici ga duk wani mai laifi ko da mutumin nan kafiri ne in dai ya tuba ya dawo ya bi Allah Allah zai karba shine Allah ya ce a ce da su waɗannan qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim idan kafiri Allah zai gaya masa haka idan ya dawo Allah zai karbe shi kai mumini kuma fa don haka ya kai dan uwana musulmi kar mu yanke tsammani daga rahamar Allah duk abinda muka ji na tsoro lallai abin tsoro ne duk abinda muka ji akan ubangijinmu lallai ubangijinmu abin a tsorace shi ne amma kar wannan tsoron ya sa mu fidda tsammani daga rahamar Allah ubangijinmu madaukakin sarki ya ce qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka ce wa kafirai idan sun daina kafircin za a gafarta musu kai da baka kafirciya ba za a gafarta maka ba ubangiji ya ce a gaya wa kristocin da suka ce Allah uku ne bayan ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha sai Allah ya ce afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna ba za ku gaya musu su tuba zuwa ga Allah su nemi gafarar sa ba wallahu ghafur wallahu huwal ghafurur rahim bayan Allah shine mai gafara mai jin kai idan waɗanda suka ce Allah uku ne Allah ya ce a ce su tuba zai yafe musu kai da ka kadaita Allah ka ce qul huwallahu ahad kai kana ji Allah ba zai yafe maka ba la taqnatu min rahmatillah don haka ya ku bayin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara mana cewa da Allah yake kar ku ɗebe tsammani nan ɗebe tsammani laifi ne ka rika ji kamar baka da hope kai Allah ba zai maka gafara ba laifi ne Allah baya son haka saboda idan ka yanke tsammani ai ba za ka tuba ba idan ka yanke tsammani ba za ka samu ba ai sai ka ci gaba da laifin ka sai ka koma ruwa to kai tsammani za ka samu wannan hope din sai sake sai wannan hope din sai sake dawo da kai kan hanya sai kai istiqama domin kana tsammani za ka samu Allah ko yana tare da duk wanda yake tsammanin sa a inda kake tsammanin sa anan za ka same shi don haka hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud kamar da yake cikin Musnadul Bazzar kamar da yake cikin Musannaf na Abdul Razzaq kuma hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akbarul kaba'ir mafi girman laifi shine al-ishraku billah mutum yayin shirka da Allah wal amnu min makrillah da mutum ya dauka cewa shi fa shi kamar rena Allah kenan ka dauka Allah madaukin sarki kai ba zai kama ka ba haka kawai kana yaudarar kanka karka yaka ka ji tsoro sannan kuma wal qunutu min rahmatillah kar kuma ka yanke tsammani ka ji tsoro amma kuma kar ka yanke tsammani saboda yanke tsammani yana cikin manya-manyan laifuka a wurin Allah a ƙarshe al-imamu muslim ya rawaito daga jabir dan abdullah Allah ya kare yarda gare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla kar wani dayan ku ya ku mutane na ya yarda ya mutu face yana kyautata zato ga ubangiji cewa Allah zai masa rahama jama'a mu kyautata zato cewa za mu samu rahamar Allah mu kuma roki Allah mu kuma yi aikin da zai sa har Allah ya ji tausayin mu kuma har rahamar Allah ta hada da mu Allah ka ji kanmu Allah ka mana rahama Allah ka karbi kyawawan ayyukan mu ka gafarta kurakuran mu ka gafarta raunin mu Allah ka sada mu da bayinka nagartattu daga cikin annabawa da siddiqai da shahidai da bagartattun bayi abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya yafe mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh